daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Haka kuma ana iya bin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje, Safina Tsada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 20 ga watan Janairu shekarar 2017, muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum. Sai dai wannan rana zamu karkata akalar shirin ne gaba ɗaya akan maganar rantsar da sabon zababban shugaban Amurka Donald Trump.
Shin ku masu sauraro, ya kuke kallon wannan lamari na miƙan mulki daga hannun shugaba Barack Obama mai barin gado zuwa ga zababban shugaba Trump mai jiran gado?
Shugaba mai barin gado wato Obama ya taka rawar gani sosai. Yanzu kan muna jiran muga kamalu da Donald Trump.
Tabbas ya kamata shugabannin mu na Afrika su yi koyi da yanda kasar Amurka ta gudanar da zaben shugaban kasa.
Amurkawa na son mulki amma suna mutunta demokradiya sosai. Ta yadda son mulki bai rufe musu ido su kimika shi ga duk wanda al'umma ta zaba ba. To zamu waiwayi abokin aikin mu Ibrahim Ka'almasi don jin halin da ake ciki a dandalin majalisar kasa game da shirin rantsar da sabon shugaban Amurka.
Sannan zamu tattauna kai tsaye da ɗaya daga cikin abokan aikin mu Ibrahim Alfa Ahmed don jin shin yaya rantsar da shugaba a Amurka yake ne.
Ai masu sauraro, har zuwa lokacin da muke ciki yanzu, shugaba Barack Obama yana shirin mika mulki ga hannun zababban shugaba Sumulukui. To amma kuma kasar Gambia sai kai ruwa rana ake tsakanin shugaba mai barin gado Yahaya Jammeh da kuma Adama Barrow mai jiran gada.
Mun tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter cewa yau ne aka rantsar da zababban shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake sa ran zai kasance lami lafiya tsakanin shugaba Obama mai barin gado da shugaba mai jiran gado. A yayin da kasar Gambia aka rantsar da Adama Barrow ta bayan fage saboda shugaba mai barin gado ya tubure, menene ra'ayinku?
Daga Gazali Muhammad ADC Shuni yace yau da gobe bambancin da ke tsakanin demokradiya a Amurka da ta kasar Gambia kamar na sama da kasa ne. A Amurka ana siyasa ne don ci gaba da kuma nuna halin ya kamata da rungumar kaddara da yi ma kowa waye ya zama shugaban kasar fata alheri, ko da ba a jam'iyyar siyasar ku ɗaya ba. A Gambia jami na sanya mai da mulkin kasar kamar na gado, ko kuma babu wanda ya iyase shi. Allah ya kawo muna ƙarshen rikicin siyasa a ƙasashen mu na Afrika da ma duniya baki ɗaya, amin.
Sai baban gida Yusuf na faɗa yace hakika yau da gobe ina son ku bani dama na harbi tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Na farko shine shugaba mai barin gado wato Obama ya taka rawar gani sosai. Yanzu kan muna jiran muga kamalu da Donald Trump. Na biyu kuma shine ya kamata kungiyar yammacin Afrika wato ECOWAS yi wa Yahaya Jammeh da Adama Barrow sulhu, ba su mai da ɗayan su tamkar saniyar ware ba. Domin abin da zaman lafiya bai kawo ba, tashin hankali ba zai taba kawo shi ba.
Sai Baffa da Suleiman na faɗa yace tabbas ya kamata shugabannin mu na Afrika su yi koyi da yanda kasar Amurka ta gudanar da zaben shugaban kasa, kuma ta yi koyi da yanda jam'iyya mai adawa ta kayar da mai mulkin kasar. Kuma gashi yau za a mika wa dan jam'iyyar adawa rigamar shugabancin kasar ba tare da wata turjiya ba. Sabanin anan kasashen Afrika shugabanni ke son dawwama akan madafan mulki, kuma hakan ne ma yake sa ake ta garkame su a kotun ICC. kukan kurciya dai jawabi ne.
Amiru Lawal Balarabe Giwa ya ce bambancin da ke tsakanin shugabannin Turai da na Afirka kenan ai. Amurkawa na son mulki amma suna mutunta demokradiyya sosai. Ta yadda son mulki bai rufe musu ido su ki mika shi ga duk wanda al'umma ta zaba ba. Bakar fata kuwa sai son mulki da fatan dawama akan shi ta halin kaka. Idan an zo zancen mika ma wani nan zaka gane shugabannin sun maida mulki tamkar gado.
Sai kuma Shaibu Zidan ya ce assalam yau da gobe hakika wannan al'amari ya nuna mana cewa har yanzu kasashen mu na Afirka akwai sauransu a bangaren siyasa. Allah dai ka gyara mana zukatan shugabannin mu na Afirka da ma duniya baki daya.
Sai baba gana Alhaji Nuciya wacce kal Allah sa na faɗi sunan daidai yace salam yau da gobe. Rantsar da shugaban Amurka Donald Trump lami lafiya tare da rantsar da zababban shugaban kasar Gambia Adama Barrow ta bayan fage bayan da shugaba mai barin gado Yahaya Jammeh yayi amaye lashi na kin amincewa da sakamakon zaben da ya gudana a kasar. Ya nuna karara a fili cewa har yanzu demokradiyya bata samu gindin zama ba a kasashen mu na Afirka. Da fatan shugabannin ECOWAS za su bi shugaba Jammeh cikin kwanciyar hankali da lalama har ya sauka. Yin amfani da karfi wajen kawar da shi zai iya jefar da kasan cikin yakin basasa.
Sai Nura Umar Dakare yace yau da gobe ra'ayina anan shine Allah ya ba Donald Trump zababban shugaban kasar Amurka damar yin adalci. Gaskiya Jammeh hayya abin da yayi wa Adama Barrow zababban shugaban kasar Gambia hakika bai kyauta ba. Amma Bahaushe yace mai kin sharar masallaci zai yi ta kasuwa ko kuma idan mutum ya kiji ai ba zai ki gani ba.
Sai Sani Babawo Pambeguwa ya ce haba Jammeh ko dan tausayawa waɗanda za su shiga halin ni'a su ta hanyar gudun hijira waɗansu ta ruwa waɗansu ta mota wasu a ƙasa suka shiga Senegal ka sauƙaƙa mana ka yarda ƙwallon mangoro ka huta da kuda bakin alƙalami ya bushe.
Sai Aminu Ahmed Abubakar mai gora ya ce ba ni da wani ra'ayi dangane da abin da bai shafe ni ba.
Sale Muhammad Sale Damari yace yau da gobe a gaskiya rantsar da Adama Barrow ta bayan fage bai dace ba. Uwa Obama ba kasar sa aka rantsar da shi ba. Kun ga kenan anan shi ma bai bi kundin tsarin mulkin kasar ba. To can Amurka kuma zan yi amfani da wannan damar na jinjina ma shugaba mai barin gado Barack Obama. Allah ya saka mai Donald Trump kuma Allah ya ba sa ikon yin adalci.
Sai Sama'ila Ala Kwankwason Flatan yace salam yau da gobe masallaci daya ba a limami biyu daga liman sai Na'ibi. Muna taya sabon zababban shugaban Gambia Alhaji Adama Barrow murnar rantsuwar kama aiki a ofishin jakadancin kasar da ke Senegal. Hakika fumfurus din da shugaban kasar Gambia mai barin gado Yahaya Jammeh yayi tabbas ba zai haifar masa da dami ido ba. To Donald Trump sai kai koyi da tsohon shugaban kasar mai barin gado Barack Obama wajen iya bakinka.
Sai Yusuf Kadi yace ina yi wa Amurkawa murna na sabon shugaba. Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu, yan adawa kuma a yi hakuri.
Sai Aliyu dan Hausa Gwammaja yace gaskiya batun kasar Gambia ya kamata Yahaya Jammeh ya girmama doka ya sauka domin doka ce ta dora shi akan mulki kuma ya duba irin shekarun da ya shafe yana mulkin kasar. Ai ko mulkin gidansa ne ya kamata ya bar wa ƴaƴansa.
Sai Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi yace ina musu fatan alkhairi. Allah ya musu jagoranci na gari kuma ya sa su gama lafiya. Amin. Shi kuma tsohon shugaba mai barin gado na Gambia yayi hakuri ya rungumi kaddara.
Sai Muntar dan Ma'azu baban Khalifa yace salam yau da gobe. Ta faru ta kare yau Donald Trump shine shugaban kasar Amerika duk da bambara madda yayi lokacin yakin neman zaben sa. Muna roƙon Allah ya sa haka shi yafi zama alheri a fadin duniya baki daya. Shi kuma Yahaya Jammeh bashi da wani mafita illa ya rungumi kaddara amma fa a tawo basira.
Sai Alios Haruna Kiramisau Allah sa na faɗi sunan daidai yace yau da gobe muna taya al'umar Amerikawa murnar rantsar da sabon shugaban su wato Donald Trump. Da fatan zai aiki tukuru ba tare da nuna bambanci ba kamar na launin fata da kuma jam'iyya da sauransu. To idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @kawomeruwa yace to fatan mu Allah ya sa mika mulki lami lafiya kamar yadda wa'adin mulkin sa ya kare lafiya.
Sai Adbaba Gana Zango yace mu dai fatan mu shugaba Donald Trump yayi watsi da kalaman da yayi wajen neman zabe tare da rungumar kowa da aiwatar da aikin ci gaban sa.
Sai daga karshe @ahmad_bajoga yace to Allah ya sa wannan shugaba ya ba wa mutane mamaki ganin yadda manufansa suka babbanta da na jama'a. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni.
To halin yanzu abokin aikin mu Ibrahim Ka Almasi Garba yana can gaban majalisar kasa a nan Washington DC inda za a rantsar da shi sabon shugaban Amurka din. Ibrahim, wani hali ake ciki ne a yanzu?
Yawa, kamar yadda ka sani, yau ake rantsar da shugaban Amurka na 45 Donald Trump kuma wato harkokin da suka jifanci wannan rantsarwar sun kankama ta ko'ina jama'a kuriya cunkushe da jama'a kuma jami'an tsaro da sauran ma'aikata na aikinsu don ganin cewa wannan rantsarwar ta kankama ko an yi ta cikin nasara wato ba kai ga lokacin rantsar da shugaba mai jiran gadan ba amma ko'ina ya cunkushe duk da yake da an yi hasashen cewa mutane ba za su hallara ba saboda wato kaurace wa wannan rantsarwar da wasu ɗan majalisar tarayyar Amurka suka sha alwashin yi saboda bambance-bambance na siyasa da zamantakewa da ke tattare da koko tsakaninsu da shi wannan shugaban ƙasa mai jiran gado. Yanzu dai inda nake ko'ina mutane ne malam ba masaka sun ke tun ma kafin lokacin muhimman wato batutuwa shiga cikinsu. To kaga halin da ake ciki nan ya zuwa yanzu.
To gashi a bisa yanda rahotanni suke ta nunawa ko kuma bayanai suke ta fitowa daga fadar White House shine akwai shi shugaba Barack Obama zai jagoranci iyalai ko zuri'ar Donald Trump wanda su ne za su shiga wannan gida bayan an rantsar su ya nunnuna musu cikin gida irin to barkanku da zuwa ga gidanku yanzu sannan kuma su sha ti tare. Sai gashi kuma a can Gambia ta bayan fage aka haura aka rantsar da shi shugaban da ya ci zabe wato Adama Barrow shi kuma yaya Jami aka bashi wa'adin cewa yau fa ya sauka fatin da jiya ne aka yi rantsarwar. Ya za ka kalli wannan abun?
Wato Malam Usmana kamar yadda ka sani idan ana batun siyasa ne tsakanin kasashen Afirka da kasashen da suka ci gaba musamman ƙasa irin Amurka gaskiya ba wani abun kwatantawa saboda nan wato siyasar ake da gaske kuma idan mutum ya faɗi zaɓe ko da bai yadda da wanda zai gaje shi ba za ka ga ya amince duk da yake a wannan karan ma a nan Amurka wato an ɗan samu jan ƙafa sosai idan aka kwatanta da al'amuran da suka gabata ko kuma da aka tabbatar da su baya inda aka yi komai ba hamayya amma wannan karan Amurka ma an dan samu hamayyar amma dai duk da munin hamayyar bata kai ta Afirka ba musamman kamar yadda ka taɓo batun Gambia inda shugaba mai barin gado ya ki barin gadan. Ta ga gaskiya akwai bambanci sosai tsakanin siyasar ta Amurka ko siyasar kasashe masu tasowa da siyasar kasashen da suka ci gaba musamman ma kasa irin Amurka. Kamar yadda ka sani akwai takaddama sosai lokacin yakin neman zaɓe tsakanin jam'iyyar Democrat da jam'iyyar Republican. Amma kaga duk da haka duk da yake an samu masu ɗaurewa musamman ma yan majalisar tarayyar Amurka na ɓangaren Democrat ta lokacin da ɗan gwagwarmayar nan John Lewis ya ce ba zai zo ba 60 daga cikinsu ma suka ce ba za su zo ba har an ce ma akwai an samu ƙari. Amma duk da haka komai na wakana cikin natsuwa. Ku kaga halin da ake ciki kenan ya zuwa yanzu.
To mun gode sosai Malam Ibrahim Kalmasi Garba sai wani lokacin Allah ya kai mu. Allah ya sa a gama lafiya.
Na gode sai mun saki magana.
Madalla. To haka yake sai mu ce mun gode sosai ka Almasi da ka sami dan bamu halin da ake ciki a dandalin rantsar da sabon shugaban Amurka. To kamar yadda muka ce muna yafa tare da ɗaya daga cikin abokan aikin mu Malam Ibrahim barka da shigowa.
Barka ka dai Malam Usmanu.
Barka da wannan fili. Barka da shigowa.
Ko ka ga safina
da Maryam suna ta kallon mu. Barka da shigowa mai kafan karo rantsar da sabon shugaba.
Amma kafin nan Usman kaji wani mai sako da yace wai ai zai ce komai ba saboda bai shafe shi ba ai kam Amurka tana iya daukan mataki da zai iya shafan nahiyar mu Afrika da Najeriya gabaki daya musamman yadda tattalin arzikin duniya da harkoki dai ya hade gabaki daya ba
ya ture
aka zama balle guda
ya ture da haka ne. To kamar yadda muka ce muna tare da shi Ibrahim Alfa Ahmed ne saboda kasancewar ya dade a nan kasar fiye da wasu mutu ya kamata mu shin ya gaga wa'annan abubuwan bikin rantsarwa ya gane yadda abin yake dan dama an ce da dan gari kan ci gari ni na dan garin ki na Malam Ibrahim ya abin yake ne mai rantsuwa a Amurka ne na shugaba.
Wato wannan biki na rantsuwa da ake yi a nan Amurka a yau wato ba wai tun asali ne aka saba yin shi a wannan rana ta 20 ga watan Janairu ba kuma wato ka san abinda tsarin mulkin Amurka ya tanada abu guda ɗaya ne kawai yace kafin mutum ya zama shugaba ya fara aiki da man shugaba zai rantsi kuma a cikin tsarin mulkin an rubuta abubuwan da shugaban zai faɗa wato kamar ɗan kalmomi ne kaɗan cewa zai rantsi cewa zai yi aiki ma ƙasa da makamantansu haka to ba a ce ga wanda zai rantsar da shi ba ba faɗi cewa ga wurin da ya kamata ya rantse ba ba kuma faɗi irin abubuwan da abinda kawai ake bukata shine cewa kawai ko ranar da zai kama aiki ko kafin ranar da zai kama aiki ya rantse cewa zai wannan aikin gaskiya daga ranar da aka tabbatar da cewa shi ya ce zaben shugaban ƙasa din nan saboda haka a can baya akwai lokuta da dama da wasu daga cikin shugabanni kawai da shiga cikin office ne ko cikin ginin majalisa su kama rantsuwa amma tun daga zamanin shugaban Amurka na bakwai Andrew Jackson sai aka fara rantsar da shugabanni a farfajiyar ginin majalisar dokoki a nan Washington kasan lokacin da aka fara rantsar da kamar su George Washington da su John Quincy Adams da sauransu lokacin ba a dawo da headquarter nan birnin Washington ba saboda haka rantsuwar George Washington ta farko ma yayi ne a New York lokacin akwai gini da ake kira Federal Hall a nan yayi rantsuwa daga nan aka koma Philadelphia wadda ta zama headquarter kafin a gina Washington rantsuwarsa ta biyu a Philadelphia da kuma ƴan shugabannin da suka biyo bayan shi guda biyu ko uku haka su ma a nan Philadelphia suka kafin a dawo nan Washington DC to kamar yadda nace lokacin Andrew Jackson aka fara a farfajiyar majalisar dokoki kuma ma ba wai kamar inda muke gani a yau ake a bangaren yammacin majalisa mai kallon wannan hasumiya ta ƙasa din nan ba dama ba a saba ya wurin ba ta can ɗaya gefen ake yi to wurin bai da yawa ne lokacin rantsuwar Ronald Reagan a shekarar 1981 lokacin aka dawo inda ake yi a yanzu akwai wasu ma waɗanda suka fara cewa an dawo ɓangaren yammacin ginin majalisa ne saboda Ronald Reagan ya rika hangen jiharsa ta California lokacin da zai rantsi yake tana yammacin
to amma Malam Ibrahim me yasa ake kiran wannan bikin rantsarwa na 58 maimakon ba shine na
gashi kuma shugaban kasa da
Amerika
akwai dalili saboda wasu kamar Barack Obama so Bill Clinton da suka wuce nan ba da su Ronald Reagan din sun yi rantsuwa har sau biyu saboda haka ake shi shugaba na 45 ne amma kuma wannan karo ne na 58 da shugaba zai zo ya rantse kama aiki wasu sun yi wa'adi biyu ne wasu sun yi tazarci sun samu tazarci akwai shugaban da ma yayi wa'adi fiye da biyu akan mulki saboda a da tsarin mulkin Amurka babu ka'idar cewa shugaba wa'adi biyu kawai zai akan mulki ya ga dama yana iya ya wuce yawa akwai wanda wa'adi fiye da haka sai daga bayan aka zo aka gyara cewa to a tsaida shi a biyun nan da yake yawanci biyu suka yi lokacin da George Washington ya yi shugabanci akwai mutanen da suka ce mu da ya ci gaba bayan da ya wa'adi ya ce a'a wani ma ya zo ya gwada nasa dabarar
waye ne ma Franklin D. Roosevelt
ya biya ko Franklin Roosevelt shine wannan wa'adi mai yawa wa'adi hudu a kan mulki kuma lokacin ba a kayyade ba kuma yana cin zabansa da gagarumin rinjaye to kamar yadda nace ba ka gane ba wai lokacin da shi kamar George Washington ya rantsuwa wa'adinsa ya fara aiki ne a cikin watan Afrilu ya fara wa'adinsa na shugabanci daga baya aka zo aka mai da shi ana rantsuwa ran hudu ga watan Maris akwai waɗanda ba ranakun aka rantsar da su ba saboda watakila ko shugaba ya faɗi ya mutu ne aka zo aka rantsar da shi da makamantansu amma in dai wa'adi ne ya zo aka zo da ana ya cikin watan Afrilu ne aka zo ran biyar ga watan Maris daga baya aka dawo da shi 20 ga watan nan na Janairu wato rana ita yau kenan wanda da karfe 12 rana daidai agogon mu nan Washington wato karfe 6 kenan na yammaci agogon Najeriya wa'adin shugaba Donald Trump zai kama daga karfe 5:59 agogon Najeriya na yammacin yau wa'adin shugaba Obama zai kare har yanzu anan Amurka Obama ne shugaba yawa amma karfe 5:59 na yi daidai wa'adinsa ya kare.
Wancan ko ya shigo da minti 1
ne
na fara.
Ya zama tsohon
shi. To abin da nake son mu gane shine ko in tambaye ka shine wannan maganar rantsarwar na san cewa mutun zai zo duk da ana ganin cewa ai wannan an dan samu cece kuce nan da can a tsakanin jam'iyyu da ƴan takara da kace nace wannan rantsarwar da za a yi na san ana zuwa a fito da kamar misali Bible din da suke dafawa a rantsuwa da shi din nan kana ga cewa wannan rantsuwar tana iya kashe guyuwa duk wani yunkuri da mutun kila ya niyya yi na mulki yake ganin cewa ai ko ma zai yi sai ya ga cewa kuma ashe ga wata rantsuwa da zai dauka wani nauyi na mulkin duniya a gaban shi
to wa wata kila abin da yasa ake ce a rantsi kenan saboda a dora wa mutum wannan nauyi cewa ya dauki nauyin al'umma shi yasa ake cewa a rantsi kafin mutum ya fara aiki ba ce maka kawai ka ci zabe je ka kawai kai ta mulki ba ka rantsi din nan cewa zaka dauki wannan nauyi zaka kare kasa zaka kare dukiyar kasa zaka kare al'ummar kasa da makamantansu yawa sai ka rantsi cewa zaka yi haka din to shi yasa a cikin tsarin mulki ma an tanadi cewa tilas ne wanda zai kama wannan aiki sai ya rantsi ba ce ga ranar da zai rantsi ba ba ce ga wanda zai rantsar da shi ba ba ce ga wurin da za a rantsar da shi ba amma dai
sai ya rantsi
sai ya rantsi sai ya karanta abin nan da aka rubuta cikin al'amari
to wannan rantsuwar da kake magana Malam Ibrahim Alfa gashi can a kasashen mu na Afirka misali Gambia ya jame ya fatubure ba zai mika mulki da kanshi ba har an zagaya ta bayan katanga an shiga wata kasa an rantsar da shi shugaba Adama Barrow zaka iya dan wannan kwatanta mana wani abu da ya kamata kila mu gane daga cikin wayannan abubuwa guda biyu wannan ya bada cikin ruwan sanyi duk da tece kuce wannan kuma gashi ba wani tece kuce da ya ma yadda sai kuma ya dai amma ya
wato ka san wani abin mamaki ne yanzu nan da kake magana kana ganin ka duba talabijin ga shugaba Obama nan ga Donald Trump sun zo da su shiga mota tare yawa za su tafi wurin rantsar da shugaba
bayan karbar su dai a White House
kware da gaske bayan hamma ta Donald Trump mata kawo mata shugaba Obama
kyauta aka kuma shashati
yawa akwai gasu ne yanzu na a mota za su fita su tafi kuma an kaduwa kamar ƴan mintoci kaɗan da suka shige Hillary Clinton da kanta ta shiga cikin wurin da za a rantsar da
Bernie Sanders ya shiga
kowa ya shiga dama akwai wani mai son ma sani cewa shin Hillary Clinton za ta halarci taron
kuma ga ta nan ma kamar yanzu da ake gani ita ake nuna da mijinta Bill Clinton
tana sai da farinka
suna sauka suna cikin ginin majalisa wato ana fitowa da su waje za su zo su zauna a wurin da za a gudanar da wannan bikin
eh gashi nan ta sa riga irin coat din nan mai dan tsawo har guyuwa mijin ma haka shi bakin kaya ita farinka
ita kuma fari haka
to zaka iya ga mu kan misali yanzu kaga a Gambia din me yake kawo mana to mu haka
ta tsalle a wuri daya kawai ya kacin magana kenan son zuciya kuma da yake babu kamar cibiyoyin demokradiya masu karfi shugaba yana da ikon yayi abin da duk ya ga dama saboda zai iya zuwa waɗanda ya kamata su ja masa burki ko suna jin shakkar su ja masa burki ko kuma dai akwai wasu hanyoyi da zai bi ya kawar da tasirin
to yanzu inda wannan abu misali da ya faru a Gambia a ce misali da wannan cece kutan da aka yi ta yi tsalle a siyasa da rigima can hatsaniya sai misali shi shugaba Barack Obama yace ai sam na ni ma wallahi ban mika mulki ba ƙaryarka ne zai faru
ba taɓa yi a nan Amurka ba taɓa ganinsa ba taɓa yi ba akwai dai wasu shugabanni saboda fusata lokacin da aka yi zaɓe akwai shugabanni guda hudu a nan Amurka waɗanda ba su halarci wajen bikin rantsar da sabon shugaba wanda zai mai gurbinsu ba saboda cece kuce kan zaɓe amma ba wai ba su ba da mulki ba ne kuma ba wai ba su sauka ba ne a'a kawai saboda dai ba su ji daɗin zaɓen ba har zuwa lokacin amma wannan abu ya faru ne a can lokaci baya sosai
ba su je ba to wai mika mulkin kenan
ba su je ba ai dama mika mulki shi a nan tsarin mulki shine daga lokacin da wa'adinka ya zo in ka riga ka rantsi kafin wannan lokaci to shikenan kai ne shugaba ba tun wai a dauki mulkin tunda ba wani abu ne da za a dauka mika maka shi a hannu ba yawa lokaci ya zo kawai shikenan
yawanci ƴan siyasa ko kuma in ce mutanen mu na Afirka da wasu kasashen da suka hada da gabashin duniya ko Europe da sauransu irin tarayyar Turai akwai mutane da yawa da suke fargabar cewa wannan sabon mulki da za a shiga wata mace ce da take ba su san me za ta haifa ba a matsayin ka na dan jarida akwai wani abu da kake kallo ko kai tsokaci akai
to ka san haka ne saboda babu abin da ba wanda ya san gobe sai Allah kuma akwai abubuwa biyu da ake misali da su waɗanda ya sa mutane da dama suna jin shakka ko kuma jikinsu ya yi sanyi kan abin da ke iya faruwa na farko shine Donald Trump lokacin da yake yakin neman zaɓe ya bayyana a fili cewa akwai wasu manufofi na shugaba Barack Obama na yanzu waɗanda
bai yadda da su ba, wanda kuma yana hawa mulki zai kawar da su. Ya bayyana wannan. Na biyu kuma shine ba a san cewa wasu manufofi ne zai dosa ba, tunda lokacin da yake yakin neman zaben nan akwai wasu abubuwa da dama da zai faɗa, kuma sai zai faɗi wani abu kishiyar abin nan da ya faɗa da farko. Alal misali, kaga yayi batun gina katanga, yayi batun cewa kamar baki da suke shigowa daga wasu kasashe da ake dauka cewa akwai yan ta'adda a waɗannan kasashen, za a rika binciken su sosai ko kuma za a hana su shigowa. Ma'ana wasu daga wasu kasashe na musulmi, ka san ya faɗa
ka ba, kuma
yawa kuma daga baya ka san akwai abubuwa da yazo ya faɗa waɗanda kishoyin wannan ne, cewa ba wai zai hana shigowa ne da makamantansu ba. Saboda haka rashin sanin tabbas na inda zai dosa din nan shine ke haddasa wannan.
To Alhaji Ibrahim, gaba ɗaya wannan maganar da muke ta gaba ɗaya muna magana ne akan mulkin demokuraɗiyya. Shin akwai wani mataki da ya kamata, misali a ce a Afirka, misali mu masu zaɓe mutanen gari kenan, akwai wani abu da ya kamata mu kalla mu ce za mu koyi daga irin masu zaɓe a nan Amurka?
Akwai abubuwa da dama. Babban abu shine cewa a riƙa yin bayani ko kuma a riƙa yin zaɓe bisa aƙida, ba zaɓe ya kasance ko na ƙabilanci ko na addini ko kuma na kuɗi ba. Yawwa, a riƙa yin sa tsakanin da Allah aƙida da makamantansu. Idan da a yi irin wannan, kuma shugabanni ya zamana cewa idan mutum kaci, idan baka ci ba ka haƙura, ka ƙyale wanda ya ci ya karɓi mulki, to za a zauna lafiya.
To yanzu bari mu ɗan je ga saƙonni.
To ni dai tambaya. Malam Ibrahim, kaga bikin rantsarwar na Obama, kaga na yanzu na Trump, menene bambancin tsakaninsu?
Akwai bambanci sosai, saboda lokacin da aka rantsar da shugaba Barack Obama, karan farko ne da wani mutum wanda ba jar fata ba ya hau mulki. Saboda haka akwai abubuwa na tarihi da yawa a lokacin, abinda ya sa kenan lokacin da aka zabe shi, aka rantsar da shi, lokacin da aka zo bikin rantsar da shi din nan, aka ga taron da ba a taba gani ba a tarihin taron siyasa na Amurka. Mutane miliyan 1,800,000 suka cika wannan fili na nan gefen ofishin mu domin kalla ma idanunsu rantsar da shugaban kasa na Amurka. Ba taba ganin irin wannan ba. Ba mu san abin da zai faru yau ba, tunda ana
cikin zana ta zuwa ne wasu ba.
Kenan kuma kamar yadda muke gani, kamar a cikin akwatunan talabijin, shugaba Obama da shi shugaba mai jiran gado,
da mai barin gado,
Donald Trump, su ne ga suna cikin mota sun doshi farfajiyar majalisar dokokin da za su je wajen
wannan rantsarwa. To yanzu misali, akwai wani sako da yake cewa wai Allah sarki, wata miyar kamar wanda da zan fara faɗa kina, wata miyar wai sai a makwabta. Yace VOA ku ci gaba da bada naku kokari, me yiwa wata rana komai zai dawo ko kuma zai daidai a Afirka,
insha Allah.
Yawa, to akwai kuma wani Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe mu dai fatan mu Allah ya sa Donald ya kyautata wa baki da ba wai ya tozarta su ba, ku huta lafiya.
To ka san wani abu mai kyau a nan Amurka shine cewa akwai dokoki. Yawa, duk abin da shugaba ko wani jami'i yace zai yi dole ne ya yi shi bisa doka. In ya kare doka, shi kansa zai sha ba a nan Amurka.
To ai ka san wasu suna kuma maganan cewa akwai irin karfin iko na musamman ake ba shugaba, misali a ce executive power, irin da zai iya yin kaza. Irin wayannan fa kana ga ba za su iya taba mutane sosai ba?
Zai yi matukar wuya, kamar bakin nan da ake magana. Idan mutum yana zaune a nan bisa doka ne, ba wai ya shigo taɓa rauniyar hanya ba, wato yana da kariya ta doka, dole ne sai an bi hanyar dokan nan kafin a ce za a iya ɗaukan wani mataki a kansa.
Tiriyan kenan. To daga ƙarshe, Alhaji Ibrahim, wani saƙo kake da shi gaba ɗaya Malam Ibrahim Alfa?
Muna fata al'ummarmu a Afirka, musamman matasanmu, za su kalli wannan abu da ke faruwa, su yi koyi da shi, su yi tunani sosai a kai, su kuma san cewa idan za a tsarkake siyasarmu a ƙasashenmu, wato mu ma za mu samu irin ci gaban nan da muke gani. Kamar yadda wancan ke cewa miya sai a gidan wasu, miyan nan za ta zo a gidanmu ce ake samu.
Insha
Allah.
To mun gode sosai Ibrahimu.
Masu sauraro, ana iya tuntuɓar shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To kafin mu je ga sabon wani shirin na yau da gobe a ranar Litinin idan Allah ya kai mu, muna tabbatar muku cewa ku kasance tare da VOA Hausa a radio shirye-shiryen mu duk gaba daya da internet da shirin filin su dandali duka duk wannan abuwa da ke faruwa in Allah so za mu ci gaba da kawo muku har ku ji karshen yadda aka rantsar da wannan sabon shugaba mai jiran gado wato Donald Trump shi kuma mai barin gado mu ji yanda ya bar gadan nashi to yanzu kan duka kamar yadda muka yi shirin a madadin
Maryam Bashir Bugaji Safina Tsada so dangi
shi kanshi
Ibrahim Alfa Ahmed
to Usman Ahmed Kabara ne a madadin Julie Lazarus Gresham wacce ita ce ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne hadda Saida Hamdan da duk wanda suke bayan fage nan suke kallon mu sai mu ce muna godiya Ibrahim Jirmai shine hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live nake cewa daga nan Washington DC mu zama lafiya sai Allah ya kai mu ranar Litinin bar wanda a yau da malalaci yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta san yau da gobe shirin su VOA ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba ƴan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dinkin su ba ta share